أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام
يومنا hudu ga watan Ramadan hijira 447 wanda yazo 21 ga watan 2 2026 Allah cikin ikon sa ya bamu dama ya bamu zarafi ya amince ya yadda bisa kaddarawarsa mun dawo domin dorawa daga inda muka tsaya a waccan shekara ta 1446 ta 2025 muna fata abin da ya faru a tsawon wannan shekara na ayi na waɗanda suka rasu da waɗanda suka samu canji a rayuwa muna roƙon Allah muna tawassali bi asma'il husna wa sifatil ulya Allah ta'ala ya ji kandu waɗanda suka rasu
amin
wanda suke da rai kuma da mu baki daya Allah ya sa mu yi kyakkyawan rayuwa Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa mu cika da imani a darasin mu inda muka tsaya a waccan shekara mun tsaya a aya ta 270 a cikin suratul baqara aya ta 270 anan muka tsaya a waccan shekara na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تعلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
الله سبحانه وتعالى a cikin waɗannan ayoyi da aka karanto mana a wannan shafi suna bayani akan falala na ciyarwa da ba da tallafi da gudunmawa da taimako domin raya addinin Allah da kuma raya bayin Allah duk inda kaji Allah ta'ala ya ce a saka kuɗi ko a ba da kuɗi ko a kashe kuɗi ko a fito da kuɗi a yi wani aiki in ka lura da kyau za ka ga wannan kuɗi ko wannan aiki yana komawa ne imma zuwa ga ɗaukaka addinin Allah ko kuma raya bayin Allah Allah ta'ala a cikin wannan aya ta 270 ya gaya mana wasu manya-manyan hukunce-hukunce guda biyu na farko hukuncin ciyarwa na biyu kuma hukuncin bakance da alwashi Allah ta'ala ya ce wa ma anfaqtum min nafaqatin abinda kuka ciyar na ciyarwa kowace irin ciyarwa komai yawanta komai kankantanta ko a fili ko a boye ko ta fuskan wajabci ko ta fuskan mustahabbanci to Allah ta'ala yana sanar da wannan aw nazartum min nazarin ko kuma kuka yi bakance daga alwashi kuka dau alwashi kuka yi bakance to Allah ta'ala yana sanar da wannan alƙawari da wannan bakance da kuka dauka da wannan alwashi fa inna allaha ya'lamuhu Allah ta'ala yana da cikakken sani tun kafin ku yi kuma yana da sani a lokacin da kuka yi kuma yana da sani bayan kun yi Allah ta'ala ana siffanta shi da ilimi na ya'lamu ma kana wa ya'lamu ma yakunu wa ya'lamu ma lam yakun law kana kayfa yakun Allah ta'ala ya san abu kafin ya kasance ya san abu a lokacin da yake kasancewa kuma ya san abu kafin ko lokacin da yake kasancewa ko ma wanda bai kasance ba da dalilin rashin kasancewarsa Allah ta'ala ana siffanta ilimin sa ta fuskoki guda 13 Allah ta'ala sai ya ce ya'lamu ma kana wa ya'lamu ma yakunu wa ya'lamu ma lam yakun Allah ta'ala ta wannan fuska guda uku ya san abin da ya kasance abin da ya san kuma abin da zai kasance a gaba sannan ilimin Allah ta'ala yashmal al-mumkinat wal-mustahilat wal-ja'izat wannan kuma guda uku Allah ta'ala ya san duk wani abu mai yiwuwa Allah ta'ala ya san abin da ba zai yiwu ba da dalilin rashin yiwuwarsa Allah ta'ala kuma ya san abin da wato mai yiwuwan yiwuwa Allah jira cikin ilimin Allah sannan ta fuskan fili da boye ana sufanta ilimin Allah da ya alamu zawahira wal bawatin Allah ya san duk abin da yake fili Allah ta'ala san dukkan abin da yake boye sannan ahata bi kulli shay'in ilma shi ilimin Allah ta'ala ya yalwaci ya game ya hade da dukkan komai da kowa yana cikin sanin Allah ta'ala sannan ilimin Allah ta'ala ana sufanta shi da jahilci bai gabace shi ba ko mantuwa ba ta riskarsa kuma ana sufanta ilimin Allah ta'ala da ba shi da iyaka ilimin Allah ta'ala ba shi da wata iyaka da zaka ce iyakar ilimi babu wannan sau Allah subhanahu wata'ala yace fa inna Allah ya'lamuhu a cikin wannan akwai abubuwa biyu na farko akwai kwadaitarwa idan kana aikin kirki aka ce Allah ya sani to kaga an zaburar da kai akan ka ƙara dagewa idan kana yin abu na kuskure aka ce Allah ya sani to ana tsorata ka kenan cewa ka kiyaye kanka domin a cikin waɗannan abubuwa guda biyu da Allah ta'ala ya faɗa annafaqatu wan nadhru kowanne za a iya yin sa ta fuska da zai zama karɓaɓɓe kuma za a yin sa ta fuska da ba zai zama karɓaɓɓe ba a baya ayoyin da muka karanta sun gaya mana mahimmancin ciyarwa sun kwadaitar da mu ciyarwa sun gaya mana falalar ciyarwa amma sun ja kunnenmu da abubuwa guda uku kada a samu almannu kada a samu al'aza kada a samu arriya'u duk wanda zai aikin alheri na hanyar fidda kudinsa ko dukiyarsa domin tallafawa addinin Allah ko taimakawa bayin Allah to ya kiyayi yin gori kada ka bada kudinka hanyar aikin addinin Allah ka zo kana gori cewa da ba dan kai ba da ba ai masallacin nan ba da ba dan kai ba da ba ai makarantaccen ba da ba dan kai ba da ba mallaki motaccen ba da ba dan kai ba da waɗancan musu karatu ba ko musu kaza ba ba a son ka dinga yin gori in kai aikin kirki na taimakon addinin Allah haka kuma idan wani kai wa aikin alherin nan kada ka dinga aida ba dan na taimake ka ba da yanzu kana cikin wahala da ba dan na baka ba da yanzu baka da shi da ba dan na taimake ka ba ka dinga masa gori to Allah ta'ala baya son kai alheri kuma ka zo kana yi wa wanda ka yi ma gori sannan kuma cutarwa ka ba mutum din ko baka bashi ba kuma ka je kana faɗan bakakin maganganu da muga maganganu a kansa ya fiye naci ya fiye roƙo haka yayi ta damuna haka yayi ta takurani yayi ta kaza tilasta sa na bashi kai wannan mutum akwai magiya akwai roƙo akwai naci kai ta bata shi da bakakin maganganu to Allah ya hana wannan da kuma wanda zaka yi dan riya dan jama'a su gani su yaba maka cewa kana yi ne dan yaban mutane dan ganin mutane dan karfafa mutane ba dan Allah kake yi ba to wadannan abubuwa guda uku aka ja kunnen mu cewa mu kiyaye su a lokacin da muke ciyarwa ta wajibi ko muke ciyarwa ta mustahabbi ga addinin Allah ko ga bayin Allah to haka nan kuma shi ma ba kance mutum zai iya daukan alwashi ko yayi ba kance a cikin ba kancen nasa akwai saban Allah kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam ya hango wani daga cikin sahabbai ana kiransa Abu Isra'il kamar da Bukhari ya rawaito hadisin mai lamba ta 6704 Abu Dawud ya rawaito shi mai lamba ta 3300 Ibn Majah ya rawaito shi mai lamba ta 2136 to annabi daga Abdullahi dan Abbas yace wata rana annabi alaihi salatu wassalam yana yin hutuba sai ga wani mutum a tsaye a rana ya tsaya a tsakiyar rana tsaka sai annabi alaihi salatu wassalam ya tambaya shi wannan fa da ya tsaya a rana sai suka ce sunansa Abu Isra'il shi yayi bakance yau ba zai abu hudu ba na farko yayi bakance zai tsaya can ba zai zauna ba yau wunin gaba daya a tsaye zai yi shi to wannan ibada ne ka tsaya kawai ka ki zama wuni guda yace yayi alƙawari yau ba zai zauna ba sannan na biyu ba zai yi magana da kowa ba sannan na uku ba zai shiga inuwa ba sannan na hudu azumi yake yi in ka kula waɗannan abubuwa guda hudu da Abu Isra'ila ya lissafo ɗaya ne kawai ibada cewa ba za ka yi magana ba waye hana ka yin magana a lokacin da ta dace cewa ba za ka shiga inuwa ba waye ce ka shiga rana bayan ga inuwa cewa ba za ka zauna ba a tsaye za ka wuni waye ce ka wuni a tsaye ba ibada kake yi ba da haka annabi alaihi salatu wassalam da ya ji waɗannan abubuwa guda hudu da wannan bawan Allah Abu Isra'il ya yi bakance zai tsaya a tsaye ba zai zauna ba zai tsaya a rana ba zai shiga inuwa ba kuma ba zai yi magana da kowa ba zai yi shiru yayi kurum har zuwa yamma sannan yana azumi sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce ku umarce shi yayi magana kun ga sharai shi yin magana ba addini bane ba ibada bace a gurin da ya kamata a yi magana din sannan ya ce ya shiga inuwa ashe zama a rana in ba shari'a ce tace shiga rana ba ba za ka shigar da kanka rana da sunan wai kana ibada ba sannan ya ce ya zauna kenan ba shari'a ce tace ka tsaya ba to kana da iko ka zauna ko ka tsaya tsayuwar da ba addini ne ya saka ba to ba za ka dauke ta ko ka mai da ita ibada ba sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce to ya cika azumin sa ashe a cikin waɗannan abubuwa guda hudu da ya bakance zai aikata ɗaya ne kadai addini ɗaya ne kadai ibada da haka aka umarce shi da ya yi azumin amma waɗancan abubuwan guda uku ya rushe su kada ya ci gaba da aikata su kun ga anan shi yasa Allah ta'ala ya ce au nazartu min nazri ko kuma abinda kuka ɗauki alwashi daga bakance fa inna Allah ya'lamu Allah ta'ala yana sanin wannan abin sani na bayyanawa dama Allah ya sani kuma yana sani kuma ya sani kuma ya ga mai sanin sa da dukkan komai ya san komai kafin ya faru da lokacin faruwarsa da bayan faruwarsa ya san akwai ya san babu da babu da akwai duk suna cikin ilimin Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ce ma du zalimina min ansar sai ce lalle wato azzalimai ba su da mai taimako ba Allah ba zai taimaki azzalimai ba a lahira ko ba zai taimake su ba a duniya duk mai yin zalunci ko da ya ga alamar nasara a farko to ƙarshe dai sai ya ci ƙasa Allah baya son zalunci baya son azzalimai kuma baya bada gudunmawa ko taimako kowane iri ne ga masu aikata ainihin wato zalunci to muka kalli wannan aya za mu ka tazo mana da manya-manyan kunce-kunce guda biyu na farko shine maganar nafaka ciyarwa da ɗan adam yake yi nafaka tana iya zama ta fuskoki da dama kamar yadda na faɗa cewa amma tana koma fuska na shine gina addini ana gina addini da dukiya da ilimi da lokaci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi fice a bangare hudu duk wata daraja da mutum ya samu to tana fitowa ne daga wannan tushe guda hudu na farko shine imani sun yi imani sai sa Allah ta'ala yake kiran su da masu imani na biyu sun yi fice a ilimi saboda su suka yi karatu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Qur'ani na sauka annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta musu suna koya don haka sun koyi alqur'ani sun koyi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ciki da bai duk abin da ya kamata a sani game da addinin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana musu ya sanar da su ya fassara musu ya aikata sun gani don haka sun fi kowa ilimin addinin musulunci don sun yi karatun daga tushe sun yi shi daga asali sun yi shi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na uku shine aiki sun yi fice a wajen aiki abin nan da suka koya ba sun koya ne don su yi ado da shi ko don su yi kwalliya ko don su yi jayayya ko gardama ko musu ko nuna yawan ilimi ba a'a sukan zo su tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama me Allah yake so a yi da an gaya musu sai su je su yi tun suna tambayan me za su yi me za su bari har ilimi ya kai suna tambayan me Allah ya fi so wani aiki Allah ya fi so wani aiki Allah ya fi so annabi sallallahu alaihi wasallama yana bayyana musu aikin da Allah ya fi so kuma suna aikatawa da haka sun yi fice wajen aiki da ilimi sannan na uku shine adda'awatu ila Allah sabon annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi fice wajen daukaka addinin Allah da yada addinin Allah da kira zuwa ga addinin Allah da kare addinin Allah sun fita sun bada lokacin su sun bada dukiyar su sun bayar da lokutan su sun bayar da ilimin su sun hakura da jin dadin su sun hakura da garuruwan su sun fita sun yada addinin Allah har yazo mana nan in ka duba tarihin sahabbai mafi yawan su kaburburan su ma baya jaziratul arab sun yi tafiya mai tsawo sun shiga gari da gari sun dauki wannan sako na musulunci dinda suka ji sai su kafa makaranta su koya wa mutane addini su koya musu qur'ani su amsa musu fatawoyi su kuma ga ya musu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ayi da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a bari to da waɗannan abubuwan sahabban manzon Allah suka yi fice to in ka dauki ɗaya daga cikin waɗannan din shine daukaka addinin Allah ta hanyar bayar da rai da lokaci da ilimi da dukiya sun bada dukiyarsu sun bada kuɗin su sun fito da duk abinda suka mallaka sun yada addinin Allah da shi sun kuma gina bayin Allah saboda harka ciyawa in muka duba alqur'ani a cikin wannan sura ta suratul baqara Allah ta'ala ya gaya mana fuskokin ciyawa har guda 14 fuskokin ciyarwa har guda 14 in ka koma can aya ta 195 Allah ta'ala ya ce wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin Allah ta'ala ya ce ku ciyar a tafarkin Allah ku ciyar da dukiyarku domin kafa addinin Allah domin kare addinin Allah domin yada addinin Allah kar ku jefa hannayenku cikin halaka a guri na biyu sahabbai suka zo suka tambayi annabi alaihi salatu wassalam a aya ta 215 yas'alunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini walaqrabina walyatama walmasakin wabni sabil sai Allah ga musu fuskokin da za su kashe dukiyarsu guda biyar dangane ga taimakawa bayin Allah daga ciki akwai iyaye akwai makusanta akwai marayu akwai talakawa akwai matafiyi da guzurinsa iyanki Allah ta'ala yace yana son a saka dukiya a bayar da dukiya a waɗannan wato ainihin a bangarori sannan guri na uku shine a cikin sura ta 219 yas'alunaka madha yunfiqun qul al'af suna tambayanka game da me zasu ciyar amsa shine abinda ya ragowa kakka dauki abinda zaka ci ka sha da iyalanka da iyayenka so Allah ya baka dukiya ya baka ne dan ka ci ka sha kai sutura kai magani kai akan kanka sannan ka wadata iyayenka da suka haife ka ka wadata iyayenka ka wadata matanka ka wadata danginka ka wadata makotanka ka wadata makusantanka ka wadata musulmi kama taimaka wanda ba musulmi ba wajen aikin nafila na ciyar da dukiya duka waɗannan amfanin dukiya kenan da za ta yi wa mutum insha Allah ya ce al'af ma'ana abin da ya ragowa daga bukatarka a ciki yake bayarwa idan Allah ya baka wanda zaka ci baka dauka ka ba wani kai ma ka je kana nema ba sannan na hudu Allah ta'ala ya gaya mana wato irin yadda mutum ya bawa Allah dukiyarsa akai amfani da ita wajen yada addinin Allah ko ya bada dukiyarsa akai amfani da ita wajen kafa addini ko taimakon addini ko taimakawa jama'a ko samar da wato abubuwan da ake bukata na gina rayuwa yayi amfani da dukiyarsa Allah ya kira wannan dukiya a matsayin rance kamar ka ba Allah rance ne kuma Allah ta'ala shi kadai ne yake bashi rance ya ninka ninkin baninkin dan shi babu doka a kansa ta ninkin baninkin shi kadai ne zaka bashi dukiya ya maka ninkin baninkin man zallazi qurdullaha ardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katira wane ne zai bawa Allah rance rance mai kyau Allah ta'ala ya ninka masa ninkin baninkin a suratul baqara aya ta 245 a guri na biyar shine inda Allah ta'ala ya kwadaitar da mu wajen ciyar da dukiya wajen fuska alheri duk abin alheri in yazo ka bada dukiyarka ai alheri da ita kai kanka zaka ji dadi zaka ji farin ciki zaka ji annashuwa za ka ji wani irin wato yanayi mai kyau a zuciyarka lokacin da ka faranta ma wani ka kyautata wa wani ka ba wani ko kuma kai wani abin alheri da shi shine Allah ta'ala ya ce ayyuhal ladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum ya ku masu imani ku ciyar daga abin da na azurta ku da shi min qabli an ya'ti yawmun kafin wata rana ta zo la bay'un fihi a wannan rana babu ciniki wala khullatun babu badadantaka wala shafa'a babu ceto sai wanda Allah ya bada izini akai suratul baqara aya 245 guri ne shine Allah inda ya buga misali domin ya ja hankalin mutane cewa dukiyar da suke bawa Allah ko suke ba addinin Allah ko suke taimakon bayin Allah da ita ba asara bace sai Allah ya buga misali da wato alkama yadda ake shuka alkama ta fitar da zangarniya zangarniyar nan kuma ta fitar da yaya mafi yawan su 100 sai Allah ta'ala ce masalul ladzina yunfiquna wa fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha Allah ta'ala ce kwatankwacin wadanda suke ciyar da dukiyoyin su a tafarkin Allah kamar kwaya ce ka shuka ta ita kuma kwayan nan ta haifar da zangarniya guda ba kaga kenan haka dukiya kamar shuka ce idan ka bada dukiyarka aka taimaki addinin Allah ko taimaka bayin Allah wajen gina musu rayuwa da kayan more rayuwa da abban addini to Allah ta'ala zai mayar maka ta waccan fuskar da Allah sannan shine bayanin wanda ya ciyar da dukiyarsa wato ba ta hanya ko kuma ta hanya da ta dace Allah ta'ala ce allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adan lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun wadanda suke ciyar da dukiyoyin su a tafarkin Allah sannan ba sa biyar da gori ko cutarwa akan dukiyar da suka ciyar Allah ya ce ladan su ya tabbata a wajen Allah mahalicin su babu tsoro a gare su ko ba za su yi bakin ciki ba a aya ta 262 haka nan guri na 8 inda Allah ta'ala ya siffanta wadanda suke ciyar da dukiya ta hanyar su yi gori ko su cutar ko su yi riya cewa dukiyarsu ba za ta yi albarka ba sai maye kuma da cewa waɗanda suka ciyar da dukiyarsu domin neman yarda Allah su ko kamar misalin gona ce a cikin gonan nan akwai ƴaƴan itace kala-kala sannan kuma aka yi ruwan sama yayi albarka yayi yabanya to wannan alherin aka zai ta yaduwa ya bi zuriyarka ya bi ka a lahira ya bi ka a duniya duk masu aikin alheri da kashe dukiyarsu domin taimakawa addinin Allah ya kafu da taimakawa bayin Allah samu rayuwa addini samu rayuwa duniya mai kyau waɗannan ba su asara dukiya ba yabanya suke shukawa za su ga alherin abin a kansu akan zuriyarsu akan rayuwarsu a makomarsu a lahirarsu a kabarinsu a gaban Allah ta'ala idan suka tsaya don haka Allah ta'ala ya buga wannan misali shine na 8 sannan Allah ta'ala ya kwadaitar da cewa a guri na 8 kenan a aya ta 267 cewa waɗanda suke ciyar da dukiyarsu ta fuska biyu Allah ta'ala yana so in zaka bada dukiyarka ka bayar da halal ta halal sannan kuma ka bayar da mai kyau halal kuma mai kyau kada ka nufi mummuna dan mafi yawa mutane in an ce za a yi abu na Allah ba sa yin mai kyau sai mutun ya tsantsareriyar mota wacce zai dinga hawa da wacce matarsa za ta hawo da wanda ƴaƴansa za kai su makaranta amma idan kungiya ta ja masa aya ta ja masa hadisi ta kadaitar da shi sai ce aje a demo ta tsohuwar bus a bus din tawazi tana tafiya tana hayaki tunda dai Allah za a ba to aje a siyo bus ba zai sako sabuwa kar yace yadda na sai sabon mota kar na saiwa madan sabon mota kar na saiwa ƴaƴa na sabon mota kar da ake kai su makaranta to masu fita yada addinin Allah su ma ba su sabon mota kar sai ce aje a dauko tsohuwa tsohuwan ma ba wato wacce ta gaji sosai sai kenan sai a mata fenti kawai sai a ce gashi nan ku je ku yi aikin Allah da kun fara sai ta fara lalacewa dan kudin da aka tara duk ta cinye ko mutun ranar sallah zai sa amma ƴaƴansa dinki mai kyau mai kyau mai kyau aiwa matansa dinki mai kyau yayi mai kyau amma aka ce ga marayu sai ce addu'a mai arha ai musu mai arha tunda dai marayu ne ai ba sai sun sa mai kyau ba ai musu mai arha in abinci ne sai ya ci mai kyau da shi da iyalansa ci mai kyau mai kyau amma idan an ce ga abinci za a yi na ciyawa na Ramadan sai ce ai musu kunu mana ko an sa sukari ba ko ba sa sukari ba komai ma'ana shi kullun aka ce abu na Allah ne yana ga ayi mara kyau ayi mai arha amma abu ne na more rayuwa ayi mai kyau mai inganci to Allah ta'ala ya kwadaitar da mu cewa idan za ku ciyar ku dinga ciyar da mai kyau kuma daga halal wannan shine abin da Allah ta'ala yake so ya kwadaitar da mu wannan kuma yayi kira mu mi wannan a cikin aya ta 267 yuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamu al-khabitha منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه daka wannan aya Allah ya zaburar da mu mu ciyar daga halal sannan kuma mu ciyar da mai kyau mu bada mai kyau saboda Allah zaka ba tunda Allah zaka ba ka dinga bada mai kyau yanda kai ma zaka samu lada mai kyau sai mutun ya fake da kawa da kalilan Allah ya baka kaseeran to ka bada kaseeran Allah ya baka akasaru mana guri na 10 shine yanda Allah ta'ala ya gaya mana cewa shedan fa kullun hana ka yake ka aikin kirki idan kace zan bada 5000 in baka yi maza ka bayar ba sai shedan ya ce ta yi yawa mai da ita 3000 in ba zo an karba ba sai ka ce saura fa 2000 in ba zo da gudu an karba ba sai ka mai 1000 karshe sai ka ce ga 100 ma dai a bada kaseera kalilan Allah ya bada kaseera so da ka shedan kullun ya idukumul faqara yana wato yi maka alƙawarin cewa ko yana nuna maka cewa bayarwa dai ai aikin Allah da dukiyarka kamar talauci zaka yi kamar rashi zaka yi kamar tawaya zaka samu so da haka kullun sai kaga in an ce ai aikin Allah sai kaga kananan kudi ne suke shiga cikin akwatin ba zaka ga manyan manyan masu nauyi masu dubu dubun nan ba sai da kin gani yan 5-5 yan 10-10 yan 50-50 to saboda haka ya kamata mu yi imani da wannan addinin cewa duk abin da muka ba Allah ta'ala mu yi asararsa ba kuma za mu ganin kin banin kin wannan shine guri na 10 aya ta 268 guri na 11 da Allah ta'ala ya nuna mana amfanin ciyarwa da kuma alherin ciyarwa da yadda zamu ciyarwa a cikin suratul baqara shine aya ta 270 wacce muke karantawa yanzu wa ma anfaqtum min nafaqatin wa aw nazartum min nazarin fa inna Allah ya'lamu sannan zamu ga shafin nan gaba daya in kana da alqur'ani wanda yake bugun Madina duk wannan shafin da Allah rama ya karanto mana duk akan maganar infaki ne duk maganar infaki zamu tayi da haka zamu ta zaburawa sai mun ga ajihun mutane yayi kasa tukunna an yi ta debowa ana fitarwa ana bawa addinin Allah ana taimaka bayin Allah zaka ga alherin abun zaka ji dadin rayuwarka idan ka zama mai infaki mai ciyawa mai taimako mai aikin kirki sannan zamu ga ayar da ke bin wannan tace ta 271 in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wanda zamu bayanin ta sannan aya ta 13 ita ce wa ma tunfiqu min khairin fa li anfusikum abinda kuka ciyar na alheri Allah ya ce dan kanku ne kanku ku kaiwa wanda ya ga ya bada dukiyarsa ya taimaka addinin Allah ko ya taimaka bayin Allah kansa yawa to sannan kuma ta karshe ita ce ta 274 allazina yunfiquna malan bil layli wan nahari sirran wa alaniyatan falam ajrun inda rabbihim wanda anan kuma zamu ji bayani game da bayar da dukiya a kowane yanayi akwai lokacin za a nemi taimako da daddare ake son a tara kudin akwai lokacin za a nemi taimako da rana ake son a tara kudin akwai lokacin da a sirrance ake so ka bada kudin akwai lokacin da a fili ake so a bada kudin domin wanda baya bayarwa ya ga ana bayarwa ya ayyukan farilla an fi son a bayyana su in zaka bada zakka ka bayyana zakka ka bayar dan kaka mutu wani ya ce baka zakka amma aikin nafila ka yi shi a boye in zaka fidda dukiyar da ka san Allah ne ya wajabta maka ka fitar kai a fili ka ce jama'a ku zo ga zakka a baku to kaga ko wani yaji zai ce eh lalle a gaba na na taba ganin ya bada zakka amma idan na nafila ne an fi son kai shi a boye dama nafila ne ba tilasta aka saka kai ba to an fi so ka sunnawa mutum a boye ba wanda ya gani ba wanda ya sani abana hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu kai abin a boye har hannunka ɗayan bai san abin da ɗayan ya bayar ba to ana so mutum ya kai wannan matsayin dangane ga abin da ya shafi ciyarwa to haka nan muka koma kan maganar wato ainihin bakance zamu ga cewa wata al'ada ce ko wata ɗabi'a ce ko wani yanayi ne da musulunci yazo ya samu mutane suna yi wajen abin da ya shafi wato dora ma kansu wani nauyi da Allah ta'ala bai dora musu ba suke dora ma kansu ta hanyar wato ainihin bakance bakance a ta'arifin sa shine mutum ya lazumta wa kansa ibadar da ba a tilasta masa ba ya tilasta wa kansa kala biyu ne akwai mai sharadi akwai mara sharadi akwai mai tafsiri akwai mara tafsiri me bambancin su misali mutum ya ce na yi alkawari tsakani na da Allah duk wata sai na yi azumin kwana 8 litinin da alhamis litinin da alhamis in ka faɗa haka to kai yanzu azumin litinin da alhamis ba sunna bane akan ka ya koma wajibi ku kula da kyau fa kai azumin litinin da alhamdu amma ka jaba shi ga kai shiru ranar da kaje ba za ka iya ba sai kai ba amma kace a aini na riga na wa Allah alƙawari duk alhamus da din litinin sai nayi azumi to kana fadar haka dole ya sai kai dole sai kai saboda ka mai da shi me ba kance ka mai da shi wajibi shi kuma idan ka mai da abu wajibi akan ka yanzu kai ya tashi akan ka daga sunna ya koma wajibi saboda Allah ya ce wal yufu nuzurahum in suka yi alƙawari su cika yufuna bin nazari suna cikawa da alwashi kenan ba a ce kai ba amma in kai tilas ka cika ko kuma ka ce yayi alƙawari duk sanda na samu kuɗi 10,000 sai na yi sadakar 2,000 a ciki kai ko me na samu sai na bada 20% sadaka fi sabilillah ba fa saka aka yi ba kai ka dora ma kanka to sai ka samu miliyan 10 kaga tila ka bada 2 sai ka samu miliyan 100 kaga dole ka bada 20 sai ka samu miliyan 1,000 kaga dole ka bada miliyan 200 don ya fara girma sai tsorata ka da lokaci ne kai alƙawarin kana samun 1,000 ne sai kaga 200 ba matsala sai ka zo kana samun 100,000 kana ga 20,000 ba matsala sai ka zo kana samun miliyan 10 sai ka fara jin kuma nauyin fitar miliyan 2 sai miliyan 100 ta zo sai ka ji nauyin fitar da 20 kai kace zaka dinga bada 20% kai wa Allah alƙawari ƙara ka ja bakinka kai shiru wani yana cikin talauci bai san girman kuɗi ba bai san nauyin kuɗi ba bai san kimar kuɗi ba bai san darajar kuɗi ba bai san wahalar tara kuɗi ba bai san wahalar kashe kuɗi ba kawai sai ce a bari dai mu samu kuɗi ay insha Allah sai na sayawa masu da'awa mota 40 sai na gina masallatai da marakis sai na dauki nauyin mutum 1,000 sun tafi waje sun yi karatu sai kuɗin suka zo kuma aka jarafe shi da sansu aka jarafe shi da rowa sai kaga kuma yana tuka maka mai akara maka Allah wala alƙawari ne kuma yanzu na gaba zan iya cika ba to wace kai waye ce kai saboda man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si wanda ya dauko alƙawari cewa zai bi Allah to ya bi Allah wanda ya dauko alƙawari zai saba Allah kada ya saba Allah shi sa aka ce shi alwashi wanda zaka ce na dora ma kai na duk wata zan yi kaza ko duk sati zan yi kaza ko zan dinga yin kaza wannan shine alwashin da baka sa sharadi ba in kace idan Allah ya sa na ci jarabawa ko Allah ya sa na sai da kayan nan ko Allah ya sa na gama karatun nan lafiya na fita da kyakkyawan sakamako ko Allah ya sa na samu kuɗi kaza ko na samu riba kaza ka sa sharadi ni kuma ne alƙawari zan yi kaza to wannan alƙawarin shine ake so duka bin sai ka cika sai ka cika ko mutuwa kai sai an cika maka wannan alƙawarin kun ga wata mata da ta shiga jirgin ruwa yana tambal-tambal sai ta ce ya Allah idan ka tseratar da ni daga jirgin ruwan nan ni kuma na yi alƙawari zan yi azumi na wata guda sai kuma Allah ya tseratar da ita kafin ta yi azumin sai ta rasu kaga ta rasu da me da bashin azumin wata guda a kanta sai yarta ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah mahaifiyata ta dau alƙawari idan Allah ta'ala ya tseratar da ita daga wani jirgin ruwa da ta shiga wanda ya so ya kife ta yi alƙawari za ta yi azumi na wata guda to gashi kuma ta rasu ba tare da ta yi wannan azumin ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki mata wannan azumin ki sauke mata wannan nauyin. Wanda haka kenan waɗannan hadisai da suke karantar da wajabcin cikawa da alwashi idan mutum ya dauka ko dai alwashi ne da mutum yayi shi mai mafita wato mai fassara kamar kace zan yi kaza a lokaci kaza ko kuma zan yi nawa Allah alƙawari in dai na samu dama zan yi kaza ko kuma zan dinga yin kaza kawai ba tare da ka sa sharadi ba to waɗannan guda biyun dole in kai su ka cika su saboda wannan hadisi na Imam al-Bukhari mai lamba 1666 mai lamba 6700 da kuma ruwayan Abu Dawud mai lamba 3289 da ruwayan Tirmidhi mai lamba 1526 da ruwayan Ibn Majah mai 2126 da kuma ya zo a cikin Musnad na Imam Ahmad da kuma Ibn Hibban da Imam an-Nasa'i a cikin Al-Kubra cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisi nana na insha Allah ya ƙara mata yarda wanda ya alwashi zai bi Allah to ya bi shi wanda ya dau alwashi zai saba wa Allah sai kace in na samu kuɗi sai na daure dan uwana sai Allah ba ku to kaka daure shi ko kuma dama wani ya ci mutunci na in na samu dama sai na rama to kaka rama din idan alwashinka na sabo ne ko na cutar da wani ne ko na zalunci ne ko na cin zali ne ko kuma ba abu ne mara kyau zaka aikata gashi kai alƙawari tsakaninka da Allah zaka aikata mumuna to ka ban mumuna sai kai ka fara irin tarantsuwa shine ka je ka ciyar da miskini 10 ko ka dinka musu tufafi su 10 to haka na hadisin Imran ibn Hussein yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu bakance a cikin saban Allah haka nan kuma abin da dan adam bai mallaka ba sai kace nayi alwashi zan bayar da mota alarama zaka ce ko babu din alarama ko keken alarama naka ne sai kawai kace alarama kekenka zaka fito da shi a ba wani me ya faru kace alwashi nayi idan Allah ya sa na gama ka abin nan lafiya nazo lafiya zan yi sadaka da babur dinka ko mota ka ko kekenka sai ce to naka ne kaga ashe ba za kai bakance akan abin da ba mallakarka ba ba kayanka ba sai akan abin da ka mallaka sai wanda kake iko da shi sai kuma abin da ba saban Allah bane to shi yasa a wannan ruwaya ta Imam Muslim kenan da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah haka na wata ruwaya ta zo daga Abdullahi daga Sayyidina Umar da kuma dansa Ibn Umar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani gaba da daukan alwashi don mutane da yawa suka dauki alwashi ne a lokacin da ba su da dama in damar ta zo sai su kasa ko ko mutun ya dauki alwashi a lokacin da yake ga wato yana da dama sai kuma daga baya damar ta ki samuwa sai ya zo ya kasa cikawa ga alƙawari yayi wa Allah kuma gashi ya kasa cikawa to ƙara kai shiru da bakinka ka ban niyya a zuciyarka cewa Allah ka ba mu dama mu yi aikin kirki amma kada kai alƙawari cewa za ka yi kuma ka zo ka kasa yi yace dama ana fidda abin ne daga marwaci bai saba kyauta ba bai saba alheri ba bai saba tsayuwar dare ba bai saba aikin lada ba sai ya ce nayi alƙawari zan yi kaza domin a daure shi a fidda wannan daga jikinsa to haka nan kuma a wani hadisi na Abu Hurairata wanda ya zo a Bukhari da Muslim shi ma yake cewa hakika bakance wato baya kusantawa daga dan adam da wani abu wanda Allah bai kaddara masa ba sai dai kawai bakance yakan yi muwafaka ne da kaddara sai Allah ta'ala ya fitar daga marwaci abinda shi marwacin baya son ya fita daga gare shi to haka nan yazo a zamanin jahiliya sun kasance suna yin bakance shi bakance al'ada ce da daddiya a cikin addini ana yin sa shi yasa yake cewa annina zartu laka ma fi batani muharrara cikin kissar wato mata Imran ita ma ta yi bakance in Allah ya bata da kaza kaza annina zartu li rahmanu sawman kenan tun zamanin kafin zuwa musulunci ana yin bakance haka a zamanin jahiliya ma suka yi bakance shi yasa a cikin kissa da aka kawo mana ta Abdul Muttalib cewa yayi bakance idan Allah ta'ala ya bashi yaya 10 maza a jere zai yanka na 10 sai kuma na 10 ya zamo wa sai zamo Abdullahi mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai Allah ya sa masa sansa sai dai tambayi wata mata to ni gashi nayi bakance zan yanka dana na 10 kuma gashi dan na 10 na fi sansa yanzu ya zai sai ce a to in an kashe mutum a cikin ku nawa ake bayarwa aka ce raƙumi 100 tace to aje ayi ƙuri'a tsakanin sa da raƙumi 100 akai da raƙumi 100 sai abin ya fada kansa aka ƙara 100 ya fada kan raƙumin ya fada kansa ya ta fada wa kansa har sai da aka kai kusan raƙumi 1000 tukunna sannan ya fada kan raƙumin aka yanka su to haka nan kuma Nutaila matarsa wacce ta haifi Abdullahi dan Abbas matar Abbas wacce ta haifi Abdullahi dan Abbas ko wacce kai ta haifi Abbas matarsa wacce ta haifi Abbas Nutaila sunanta to ita din ma ta yi bakance wata rana Abbas din yana yaro sai ya bata da ya bata sai ta je ta Ka'aba ta daga wuce ya Allah dana Abbas ya bata idan an ganshi nayi alƙawari zan yi wa Ka'aba riga da zanin dibaji wato zani ne mai tsadar gaske sai ce Allah in dai an ga dana to nayi alƙawari zan wa ɗakin nan riga mai tsada ta dibaji da aka ganshi kuma sai da ta samu dibajin tewari Ka'aba riga da shi to kaga wannan bakance ne haka nan Sayyidina Umar yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya Rasulullah nayi bakance a zamanin jahiliya zan yi itikafi dare gaba daya zan yi a masallaci mai alfarma nayi alƙawari cewa zan shiga dare mai zan shiga cikin wato masallaci mai alfarma tun daga dare har sai gari ya waye nayi wannan alƙawarin manzo Allah ya ce ka cika alƙawarin kenan wani yana itikafi itikafi sunna ne mustahabbi ne in kai kana da lada in baka yi ba baka da alhaki amma an kace aini nayi alkawari wannan shekara sai na itikafi na kwana 10 to yanzu kai ya tashi daga sunna daga kanka ya zama wajibi tilas ne ko me kake ka bari ka zo ka shiga masallaci kai kwana 10 domin kai ka fada da bakinka baki shi ka
yanka wuya
daura wuya ko ko yanka wuya yake yi to kaga duka yana yi yana daura wuya yana yanka wuya saboda haka wannan bakancen kenan to haka nan wata rana aka samu wani mutum kawai wai wani tsoho wai sai ya alkawari wai zai je maka a ƙasa gashi tsoho fa kuma wai alkawari zai je maka a ƙasa haka kikana yasa suka ce to bismillah baba yaransa masu karfafa guda biyu suka rako shi ana tafiya in ya gaji sai ɗaya rike kafarsa ɗaya rike kafarsa ɗaya ana tafiya ya gaji kuma ya alkawari kuma gashi ya gaji kuma ya alkawari so da haka ake tafiya da shi wanda ya rike kafada da wanda ya rike kafada da yana tafiya da shi to inda Allah ya taimake shi sai aka gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce wannan tsohon fa da ake ta cicibarsa sai ayansa suka ce ya rasulullahi alkawari ya zashi maka a ƙasa sai manzon Allah ya ce kai tsoho hau da Allah hau abun hawanka Allah ta'ala ya wadatu gabarin wannan bakancin ai akwai azaba cikin wannan ai tafiya a ƙasan akwai azaba ko ba zai iya ba kaka ba wancan wanda ya tsaya a ranin ne ai yace ba zai shiga inuwa ba ya kuma tsaya yace ba zai zauna ba kuma yace ba zai magana ba kaga wannan duk a cire shi daga ciki duk na saban Allah ne kana da abun hawanka sai kawai ka tafi a ƙasa to wani abu me addinin Allah zai karu dan ka ji a ƙasan banda kai da zaka sha wahala zaka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya hau ya je ya haji amma ya akan abun hawa wannan tafiyar da yace zai a ƙasa wace ya kasa wato a janye ta kunga wannan yana nuna mana kenan wato bakance yana iya zama mutun yayi shi a hanya mai kyau ko mutun zai iya yin bakance a hanyar da wato ainihin ba bata dace ba shi sa Allah ta'ala da ya tashi magana akan ciyar wanda bakancan sai ya ce mana wa ma anfaqatum min nafaqati abinda kuka ciyar na ciyarwa anan ciyarwa na kira ce fi siyaqi shart ta hada kadan ta hada mai yawa ta hada na wajibi ta hada na mustahabi ta hada wanda akai akan addinin Allah ta hada wanda akai akan bayan Allah domin duk anda ake kashe dukiya duk duniyar nan in ka duba inda ake kashe dukiya zaka ga mu musulmi kashe dukiyar mu a fuska biyu ce fuska ta farko mu gina addinin Allah masu gina masallatai ba suke yi gina addinin Allah masu gina makarantu na islamiya gina addinin Allah suke yi masu ba da scholarship ƴaƴan musulmi su je su karatu ko na likitanci ko injiniyanci ko sauran fannoni masu amfani don su dawo al'ummar musulmi su samu cike gurbin wannan bangaren duk su ba me suke yi gina addinin Allah suke yi masu siyan motoci da babura da bayar da kuɗi ga masu da'awa su tafi ƙauyuka su je su karantar da mutane su raba musu taki su koya musu sana'a su koya musu ilimi a je wani guri sun musulunta amma ba su da sana'a a zauna a koya musu sana'a ta noma ko a koya musu dabaru na kiwo ko a koya musu dabaru na ilimi a da yabi ƴaƴansu a kawo su birni a sa su a makaranta su yi ilimi su koma su je su karantar da iyayensu ko a koya musu sana'a su je su baza sana'a domin addini sai da sana'a sai da ilimi sai da kuɗi sai da ilimi da haka duk inda musulmi yake ana son a samu ilimi a gurin kuma a samu ana sana'a a gurin musulunci bai daka zauna ba ka da ilimi ba ko bai daka zauna ba ka da aikin yi ba domin mara aikin yi komai zai iya yi duk mara aikin yi fa yana da aikin yi aikin yinsa shine danyen aiki in ba kai aikin kirki ba sai kai aika ko kai mummunan aiki to shi yasa musulunci yace kai ilimi kuma ka koyi sana'a da ilimi zaka taimaki kanka ka taimaki kuma addininka sannan da inda kuɗi zaka taimaki kanka ka taimaki addininka don an ce ai rijiyoyi kun ga rijiyoyi aiki ne na da'awa kuma aiki ne na raya bayin Allah aka ce a gina makarantu shi ma aiki ne na raya addinin Allah da raya bayin Allah ko aka ce a je a yi titi ko a sai fili a makabarta ko a je a yi wa mutane gada ko a je a yi musu asibiti ko a yi musu cibiyar koyar sana'a ko a je a gina musu ɗakin karatu ko a ɗauki 'ya'yansu a je a sa su a makaranta su je su koyi ilimin zamani don su samu abin da za su riƙe kansu domin ka koya wa mutum kamun kifi ya fi ka ba shi kifin domin ka saba wa mutum da ba shi kifi gashashe ka sai ka gasa kifin ka cire kayar ka cire karnin ka bashi ya ci to zuciya zaka kashe masa amma kace zo mu je bakin ruwa kaga yadda ake yin fatsa kaga yadda ake sa kalli kaga yadda ake jefawa ga yadda ake kamawa to in ya saba kamawa tare sai arziki a wajen kamawar za suka ce ka bawa ka koya wa mutum kamun kifi yafi ka je ka dinga bashi da faffe ga shashen kifi wannan kai masa haka wato ranar da baka bashi ba yana cikin yunwa kenan saboda haka a koya ma ƴaƴan musulmi sana'o'i a debo mutane daga ƙauyuka a kawo su birni su yi karatu su yi ilimi su je su karantar da ƴan uwansu a koya musu sana'o'i su je su koyar da ƴan uwansu sana'ar noma ta zama ta zamani a zamanan ta musu da yadda ake sana'ar noma wanda zaka sha wahala ka dan ka samu arziki mai yawa a koya musu yadda ake kiyo ka sha wahala ka dan ka samu arziki mai yawa yanzu an daina shan wahala mai yawa kuma a samu arziki kadan zamani ya zo da dabarar noma wanda dan guri kankani sai kai abu mai yawa yanzu ɗan fulawoyin nan da muke shuka a kofar gidajenmu da kuma kewayen gidanmu zaka iya cire su yanzu ka shuka abinda za a yi amfani da shi a gidan sai ya zama gurin ya zama lambu da anan za a dinga samun kayan marmari anan za a dinga samun kayan cefane su tattasai attaruhu tumatiri albasa duka za a iya yin su a gefen gida yanzu an gano shuka fulawoyin nan kawai a mai da gurin ya zama gurin da za a iya samun kuɗi a shuka abinda zai iya zama su gwanda din nan su ayaban nan ana yin ƴan wuri waɗanda za ka zo ka ga gidanka ya yi kore shar kuma sannan ana samun kuɗi ko ana samun abinda za a ci a sha duk wannan dabara ce ƴan gonarka ƙanƙanuwa sai ka zo ka sarrafa ta kai amfani da ita ka zuba arziki mai yawa da ku sai ka ga babban gona amma abinda za a samu ma ba zai isa sai taki ba to yanzu dabara tana nan dabara mu koya wa mutanenmu dabarar noma na zamani da dabarar kiwo ta zamani